الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهاصدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بهسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه. رواه مسلم. عن ابي هريره وان حديث عن كربون ابو هريره يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تعالى دامتن الله ثبت غريك ياتي لا تحاسدوا كر كلن كيما جوننكو حسدا. ابيندا اكي نبي ده حسدا تمني زوال نعمه الغير كرنك غورين انا ما نعمر ده واني كي تيكي تكوت برشي انا ما دوكير واني ترغو جارين سي لالاتي karin ka din kana goratan haka ina ma mukamin da aka bayar wani yazo ya rasa shi ina ma abin da wani mallaka ya rasa to wannan ita ce hasada wannan fa sana'a ce ta yahudu am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Yahudu sun fi kowa sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da siffofin sa amma hasada ta ana fi imani ba يعرفونه كما يعرفون أبناء أما داشياتو سنجيه إيمانيس فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به سبوا دمين حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق دهك باش على سعين حسدا كي إياك سنقو قلنك كوكا وانك يزون سرك دقي وشمق وانك مسلمي حسدا كودا سيمتنا قلن يتاكرا دكي كو وطنسى الأمر من الدنيا كي كرك يتاكرا دكي yana laifin fatan kar sirri kai yi masa fatan alkhairi. Wannan lalle ne mutum ya kasance ya tarbiyyantar da kansa akan haka. Abu ne mai wahala amma dole sai ka jajirce kafin ka tarbiyyantar da kanka akan haka. Wala tanajashu wallahi ba sai da fassara annajashu ba da Hausa amma abinda su malaman fiqhu suke ta'rifin sa suka ce annajashu an yazida fi silati man la yuridu shira'aha tagariran digiri. Mutum ne a kasuwa dan korake ne kana da rumfa kana sayar da jakunkuna na zo zan sayar da ka muna ciniki ka ce da ka 200 ni kuma ina cewa naira 80 kawai sai wani dan kore zo dauki irin da irin wannan jakar sai ce a dalla ka sayar mun wannan 150 ka ga ni da fara sai 80 mai zan ji ini ban san kan kasuwa bane ba ke to wannan wanda yazo ya haka din shi kuma yayi ne dama don saboda ni ya 150 kasar a albarka to 165 ne na daga 15 gaba daya wai dai zo da sai ke sai ya zurma da nashi ai sai da kyar a sar masa 170 bayan niki ne na gogi ba gaskiya bane ba dan kawai ne in kai 170 farashin ta kuma naira 80 to wannan shine annabi tunda kun san annabi shi ku san wata fasara kuwa ni dai ban san fasara ki ba da wasu jaji zure ito gari dai zura din ina da kada ku yi tunikin zure shine wala ta nabi tunke na taba jin wani malami a Kano wani lecturer Jamiar Bayero shi kuma yace kar ku yi tunikin in giza mai kan turuwa haka yake ne wannan kwararren fassara wacce nake kinji da mai kan turuwa wannan dai shi ne annajisu haramun ne yin wannan haramun ne ka zo ka zama dan kore ka taya abu a bisa ga abin da farashinsa bai kai haka ba dan ka rudu wanda ya zo kasuwa zai yi duk malamai sun yi ittifaƙin haramcinsa to shi ne ake cewa to idan wani ya zo ya yi kore irin wannan ya ce abu naira 180 bayan 80 ake sayarwa ni kuma na rutu na saya shin wannan cinikin ya yiwu ko bai yiwu ba maganganu guda biyu, waɗanda suka ce yayi, waɗanda suka ce bai yi ba. Mafi ingancin magana cinikin ya yi, don shi wanda ya zoye wannan tayin ai ba da shi muka yi ciniki ba. Shi ne dai abinda Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i suka ce, amma idan daga baya ka gane cewa wancan ɗan koren wannan ne, to kana da dama ka zo ka ce ka mayar baka so a baka kuɗinka, kuma dole ya baka. Shine kana da siya, don kuma ka ce shikenan kai ka haƙura, kana son abin haka, wurin ka kai kimar ta kai ba komai. Kila kana da kuɗi da wakila, ka karɓo kuɗin kungila, wani abu haka wancan haka, kana da nauyi aljihunka, shikenan ka ce ba komai. Allah karim, to shikenan ya halatta. Amma in ka ce lalle sai an biya ka, Imam Malik ya ce wallahi a ba ka kayan ka. A ba ka kayan ka, kana da damar wani. Aikin da aka yi da shi haramci ne, amma bai baka kasuwanci ba. Bai bata kasuwanci ba. Yanzu da a ce babu wannan ɗan koren, haka kawai ka zo za ka sai da kasuwa ce naira 200 nake saiwa. Haka ita yi ka zo ka sha 80, alhali kuma a kasuwa ɗin ma wani lokacin ana sayar da ita 80 ko 90, ya halatta. Ba a iyakar cewa ɗan kasuwa riba. Ba lallai ba ne ba, don na zo wannan in ba shi farashi iri ɗaya in ce dole 40 hadis gashi kowa zai sha dole 15. Ina da dama in ce kawai farashinsa a rufe yake. Idan wani ya zo in sayar masa naira 8, wani ya zo in sayar masa 15 bai san kasuwa ba, wani ya zo in sayar masa 20, wani ya zo mai naci in sayar masa naira 7 ko 7 da kuma hausa. Ba a iya cewa ɗan kasuwa riba. Ba a yi price control a ka'idar addinin musulunci. Ka'idar wannan dama ba musulunci ba ne, ba price control ba ka'idar musulunci. Saboda idan ka ƙayyade masa kayan zai iya zuwa ya kasance ya dagu, idan ya sayar da wannan baya da kuɗin da zai so wancan, zai iya zuwa kuma ya zanto ya yi ƙasa, ya zanto kati su mai sai. Don haka ga barin yadda kasuwa take kullum tana canjawa daga yau zuwa gobe zuwa jibi, ta tafi a haka. Sai dai abin da aka ce ya ku ƴan kasuwa, duk da ba a ce an iyakance muku riba ba, ku sassauta wajen riba, ku haƙur da ƙaramar riba, don Allah ya sanya albarka a ciki, don kar ku tursasa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku bambance tsakanin abin da yake dole na rayuwa, kamar gero, masara, wake, gyaɗa, alkama, abin da yake abinci ne da abin da yake ado ne, kayan ado ne, agogo, shadda, wannan su ta tsadar su mana. Dole sai da agogo za a rayu, dole sai da shadda. Wala ta ba gabu, abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce kar ku zanto masu kiyayya da juna. Albughdu shine ka ji kana fushi da wani, shi ma yana fushi da kai, to wannan ma ba a so. In abin fushin ya faru, to ayi kokari a lallashi zuciya don ta haƙura. Wala ta dabaru, at-tadabur daga lafazin ad-duburu ne, kar ku jujjuyawa junanku baya. Shine waɗanda suka fassara shi da cewa at-tadabur ma'anansa al-musaramatu wal-muhajara, kada ku ƙaurace wa juna, kar ku yanke mu'amala da juna. In dai an fara mu'amala kar a yanke a ci gaba, sai dai in an riga an cuce ka ne, to ka ce idan aka zo za a sake mu matakin, sai ka ce a'a, har nan ka cuce ne ba za mu yarda ba. Sallah dai ma ya tare, mai azumi ta komai ma ya tare, amma dai ba za mu yarda ba, wuri kaza. Sai ka bi ka'idan Umar ibn Khattab, yace lastu bil khabbi wal khabbu yakhda'uni, yace ni ba mai yaudari bane ba, amma duk yadda mai yaudari kai wa ko bazan kyale bai yaudari ni, ba zan yaudare ka ba, amma kai ma karka yaudare ni. Har annabi ke cewa idan ka zo ciniki ka ce la qalaba, ka ce ka ji tsoron Allah, dan Allah karka yaudare ni. Ya halatta ka faɗa dan kasuwa haka, kana shigo ma wurin fasa da fuka bar ce ka ji tsoron Allah, dan Allah karka yaudare ni, sai ka shigo da kasuwanci. Gaskiya da gaskiya ke da wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd, kada sashin ku yayi ciniki akan sashin dan uwansa. Me ake nufi da wannan? Idan mu biyu duk muna da haja ta kasuwanci da muke sayarwa, kwastoma ya shigo wurin fata, muna saye muna cinikayya, na sa masa suna, yana tayi, ban bayar da sallami ba, ana tayi, bai halatta ba ka zo ka janye kwastoman nan ka ce zo zan sayar maka kasa da yadda ya baka faraci, bai halatta ba. Shine wala bi ba zo kuma ana bai iba. Haka kuma bangare na biyu, idan ni saye nake yi a wani wuri na zo ina sayan kaya, an samun suna, ina tayi bai halatta ba, kuma wani shigo shi ma yace zai sai wannan kayan, har sai in na bari ba a dirita da ni ba. Yadda shi dan kasuwa karfi hamayya shi da dan kasuwa dan uwansa wajen karban kwastoma ko, in dai dan uwanka ya fara karɓar shi ka kyale, har sai in ba ta kaya ba sai ka kirawo shi ka zo kai kuma ku ci gaba yadda ta kaya a yi. Amma ana cikin yi ba za ka ji ba. Ina fatan kun fahimta. Wa kunu wa ibadallahi ikhwana, ku kasance bayin Allah ɗan uwan juna, almuslimi akul muslim, lalle musulmi ɗan uwan musulmi ne, la yuzlimuhu, kada ya zalunce shi, wa la yakzibuhu, kada ya yi masa ƙarya, wa la yakhzuluhu, kada ya kunyatar da shi yake taimakonsa, in ya nemi taimakonka taimaka masa, wa la yahqiruhu, kada ya wulakantar da shi dan talaka ne ko mai karamin matsayi ne ya dauke shi ba a bakacin komai ba, a'a ya baki matsayin su da ya dace da shi. Wanda wato kenan babu tabakiyya a cikin musulunci, rarraba mutane. Akwai dai matsayikan da Aisha take cewa an umarce mu kowane mutum mu sauke shi a matsayinsa, amma kowanne ya an bashi matsayinsa ba yana nufin kuma a wulakantar da wani bane, a'a amma dai matsayin wani daban, matsayin wani daban, wannan a musulunci an san da wannan. Aisha take cewa an umarce mu ajiye mutane a matsayinsu, tun daga annabi na zaune sai yana Abu Bakar shigo, annabi bai gyara zamansa ba, Umar ya shigo, annabi bai gyara zamansa ba, Usman na shigo, wata annabi ya tashi gyara zamansa, ya rufe fuskar, ya rufe kaurinsa kafin Usman ya shigo. Aisha ta ce ga Abu Bakar ya shigo, ga Umar ya shigo, duk ba kai haka ba sai lokacin da Usman zai shigo, ya ce yo ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku ma ke jin kunyansa ba, mala'iku a sama suna jin kunyansa, ni kuma ba zan ji kunyansa ba, sai in bar kaurina a goda a gabansa. Bayan ko ya bar kaurinsa a gaban Abu Bakar, ya bar kaurinsa a bude gaban Umar, amma da Usman ya tsore shi, kaga ya bambanta kenan, ko wanne matsayin sa an bashi. Ta iya yiwa a wannan babin ka fifita wannan, a wannan babin ka fifita wannan, a wannan babin wannan yafi wannan, a wannan babin wannan yafi wannan, wannan duk akwai shi a musulunci. Da aka zo kiran sallah, aka yi mafarkin an kiran sallah, annabi ya yadda ai kiran sallah, ya ba wanda annabi ke so irin Abu Bakar cikin sa ba sako, amma ya kiran zai ji kai ladanci. Sai ce a sanar da Bilal don ya fi ku murya. Aka kira wa Bilal aka sanar da shi, sai kai kiran sallah, ya kyale Abu Bakar, ya kyale Umar, din duk da ya san kiran sallah yana da farala, don ya ce da kun sallah dan da ke cikin kiran sallah da sahun gaba, da ba za ku yadda ba kullum wani ya rinka zama sahun gaba, sai an yi ƙuri'a. Yau wannan ya samu gobonci, ya samu jibonci, ya samu haka kiran sallah ba. Amma duk da haka bai ba wa Abu Bakar kiran sallah nan ba, bai bi wa Umar ba, bai bar Usman, sai ba wa Bilal. To kowane yan ba ana sashi a lokacin da ya dace, a lokaci kaza wani a nan babin wannan ya fi wannan, a wannan babin da aka zo limanci a nan bayan da lafiya, sai aka ce wa zai wa mutane limanci, Abu Bakar ba ya kirawo sauran ba kuma, ya fi su a wannan fagen. Don haka wato sanya mutane a ajujuwansu ta fuskar mu'amala wannan wajibi ne, kar ma ka ce za ka haɗa su gaba ɗaya haka, in kai haka kai ma kanka ba ka yi adalci ba. Yadda Allah ma bai ajiye su ba wuri guda, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, amma wulakantar da dan adam dan cewa shi talaka ne, to shine ba ya bai halatta ba, ka dauke shi ba ba ganin komai ba, ka rena masa, ka rinka masa kallon hadlin kaji, wannan shine bai halatta ba. At-taqwa hahuna, annabi ce at-taqwa anan take, wa yushiru ila sadrihi thalath marrat, yana zuwa ya kirjinsa har wato ainihin sau uku, yana cewa asadra hasaqwa hauna bi hasabin ri'in min ash-sharri, yace ya isi mutun sharri, an yi hakira sahul muslimi rinka tozuntar da dan uwansa musulmi, wannan sharri na karshe kenan, dan uwanka musulmi kawai dan talaucin sa, ko dan karamin ma'aikaci ne, ko dan dan makaranta ne ka dauka, ba komai bane ba, kamar da dan su malaman makaranta a jami'o'i sai su dauka kawai tun da kai student ne, ko gemun ka na jin kasashe me ne kai, tun da kai dalibi ne, ba ka da kima, ba ka da daraja a wurin su. Wadansu ko masu arziki, yaron gida ko direba ko mai baiwa ciyawa ruwa, shi kuma sai a dauka ba kowa bane ba, shi shasha shane shi tun da dai mai baiwa ciyawa ruwa ne, wannan duk bai halatta ba. Dole ne ya kasance mutum matukar musulmi ne, musuluncin nan yayi belinsa akan al'amura, in kudinsa ba su kai ba, kalmar shahada ai sa wadatar bai take bukata kuma ya maka, tun da ya kalmar shahada sai ka bashi matsayi, ka gan shi da kima idan ka. kullul muslimi ala muslimi, kowane musulmi game da musulmi dan uwansa haramun damuhu, haramun da ya zubar da jinin musulmi dan uwansa, wa maluhu ko ya cinye dukiyarsa, wa irduhu ko ya zubar da mutuncinsa, shine ko ka zage shi ko ka lance shi ko ka jefe shi da laifin da baya da shi ka gina bisa ga zato haka kawai, to wannan duk bai halatta ba. Ina ganin lokaci ya riga ya jira, saboda haka sai mu dakata a nan gurin, amma gobe dai kai da Allah ya kai mu za mu fella a guje har zuwa ƙarshen littafin insha Allah, don saboda jibi insha Allah zan yi tafiya kafin in sake dawowa biyu da gida. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada a kai, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ruwa a cikin mutane shi ne wanda aka ambaci manzo bai ce sallallahu alaihi wasallam ba, to ya matsayin a cikin sallah? Wasu suna ba da fatawar kan cewa a cikin sallah bai inganta ba, wasu kuma suna cewa a yayi a fada.
Farko dai mun rika tantance ma'ana da baki, ba ta akai ba wanda ya fi ruwa, sai idan ka ce wanda ya fi ruwa kaga ka bayar da wata ma'ana kari akan yadda ta zo cikin hadisi. Abin da yaji suke albaqilu man zukurtu indahu falam yusalli alayya, marowaci shine wanda aka ambaci ne bai mun salati, amma bai ce ba mafi rowa kaga wata karin ma'ana ce wannan. To a maganar cewa ana yawa annabi salati a cikin sallah ko ba a yi, wannan ba a je mana an sa wannan fatawar a wazin dare da aka yi a makoni. Iyakacin abin da na sani game da wannan matsala, abin da na karanta shine a mazhabar malikiya malamai sun ba da fatawar haka, halaccin yiwa annabi sallah a cikin salati a cikin sallah. A cikin malikiyar waɗansu kuma suka ce a'a, ba dai cikin kowace sallah ba, sai in tana tila kadai banda ta farilla. Waɗansu sun hada hada farilla, waɗansu kuma sai tana tila kadai. Dan saboda dai hadisin yana nan umumi ne kam, da yace lalle ya aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, to kuma tun da dama cikin sallah ana yiwa annabi salati a waɗansu wurare, wannan ya kama an ambaci sunansa kaji dan kai masa ba za a ce sallah ta lalace ba. Yanzu ba mu da wani abin da ya hana yin salati din a cikin sallah, idan mutum yayi kuma sallar sa ba ta lalace ba, sallar sa tana nan lafiya kalau, saboda ba magana bace ba. Abin da aka hana a cikin magana a cikin sallah shine magana. Na'am.
Sai kan da take bai ke cewa ina matsayin mutumin da aka bashi hadisin sahihin hadisi sai ya ce ai wannan zance ne na Yahuda.
Matsayinsa dai ga alama dai yana fama da jahilci, karantar da shi ya kamata a yi, a tsoratar da shi a zabar Allah, da kuma cewa addini ba a yin sarsan zuciya. Wannan abin da ya kamata kawai ya masa kenan, faɗakar da shi da wa'azantar da shi, yana fama da jahilci.
Ya tambaya ta gaba yake cewa ina matsayin hannun jari da kuma bonus da ake bayarwa a ƙarshen shekara ga shareholder.
Hannun jari idan kamfanin ya zanto yana mu'amala da ababai da suke na halal, kuma baya ta'amuli da riba, dan ka sai hannun jari babu wani laifi a kanka, dan ka sai hannun jari babu wani laifi a kanka a cikin irin wannan kamfanonin da ba sa ta'amuli da riba, kuma kayayyakin da suke sarrafawa kayayyaki ne da shari'a ta yi izini wajen yin su ko sayar da su. Misali ba gidan giya bane ba, misali ba wani wuri bane ba da ake sarrafa waɗansu ababai da suke na harama, wannan babu komai a kai.
Da tambaya ta gaba yake cewa wanne ne daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu sunna ta karantar, yin kaftu ko wadau bayan an dagora ga ruku'u ko sakin hannu?
Wannan ya nemi Malam Musa Ladan zai samu katar akan wannan, najin na shayin bayani akan wannan su adadi da yawa.
Mai tambaya ta gaba yake cewa mace ce ta tafi aikin haji, sai aka aika mata da labari kan cewa mijinta ya rasu, to daga can za ta fara abin nan takaba ko ko sai ta dawo gida?
Daga can za ta fara takaba, domin dama abinda ake nufi da takaba a yi shi ne za ta nisanci ado, ba za ta sanya kwalli ba, ba za ta yi wanka da wani sabulu mai kaishi ko ta shafa mai kaishi ba, ba za ta sa jan baki ba, ba za ta shafa hoda ba, ba za ta sanya dukkan wani tufafi wanda yake na ado ne ba, sai dai tufafi kawai wanda zai suturce al'auranta da wanda zai suturce ta, wannan shi ne kawai za ta yi. To tun da san za ta iya fara ta kaba, yanzu kawai abin da yake na ta kaba wanda ba ya iya yi wa a can shi ne luzuntar gida, tun da a wani wuri take ba gida ba, dole sai in ta dawo su wata shiga gida. Ababen da za ta iya yi na nesantar ado sai ta nesance su, zaman gida kuma in ta dawo sai ta ce wata shiga wata zama. Adadin kwanakin da ta faro daga can gudun za ta zo nan da girga har ta yi wata hudu da kwana goma in ta gama shi kenan. Kana magana tana cikin aikin hajji, in ta riga ta fara za ta ci gaba har sai ta karasa. Inda aka ce za ta karasa ne in bai yiwu ba?
Mai tambaya ta gaba yake cewa wasu sukan ce idan mutum ya mutu ya bar dukiya wa magada, in sun yi aikin alheri ba zai same shi ba, amma in sun yi shirri za a zai same shi.
Wannan ai bai dace ma ka mutum ya faɗa haka ba a shari'ance, a ce aikin alheri, aikin alheri shi ne ma nasu ya zuwa kansa. Yanzu nan gurin duk tsawonmu nan gurin dinnan duk yawanmu nan gurin duk sallar da zamu yi ko zakkar da zamu yi ko sadakar da zamu yi kowa sai an ɗauki wani ɓangare na wannan abin an ba mahaifinsa. Haka nassin hadisin annabi nuna. Addu'a da aka keɓance a cikin hadisi an kawo ta ne don muhimmancinta, ba don ita kaɗai take isa wurin mahaifi ba. Duk dangin alherin da za ka yi sai an isar wa mahaifi matuƙar musulmi ne. In ba musulmi ba ne shi ne abin ba zai same shi. Wannan haka nassin hadisan annabi suka nuna. Ko ko ba da kuɗin da ya bar maka ba, kuɗin da kai ne ka samu da gumin ka kai sai an ba shi wani abaci. Amma wajen laifi kuwa to sai ka kawo nassin da yace kuma laifi zai kai ta. Dan wajen laifi Allah sai wala ta zuru wazratun wazra ukhra. Sai dai in kana da masanin ra'ayinka ba mutanen kirki bane, kuma ka taimaka ka bar musu dukiya mai yawa kamar ka taimaka musu kan sabon Allah. To wannan sai zanto ta wannan babin ne zaka samu. Amma idan ka musu tarbiyya ta gari gurgurdan yadda za su zama mutane na gari ba ashiraru ba, daga baya mutar ka suka fanta da suka yi wani abu da kudin wannan, wannan ba laifin ka bane, su abin ya shafa. Abin da yake son mutum ya kula da shi shine tarbiyyan yara. Ba su ilimin addini, ba su ilimin sana'a. Ilimin addini don su tsorace Allah su kiyaye dokokinsa, ilimin sana'a don su samu hanyar dogaro da kai ko da bayan ba kai. Kar ka taba tsammanin cewa za ka iya barwa yayanka dukiyar da har su mutu suna ci, don baka san ba tsawon shekarun da za su. Kawai idan ka ce kai himman ka shine ka tara ma yayanka abin da za su yi ba tare da ka kula da tarbiyya ba, to sai zanto ka yi shi. Umar ibn Abdulaziz lokacin da ya zo mutuwa ya tara yayansa ya ce da su ba ni da abin da zan bar muku sai faɗin Allah ta'ala, fattaqullaha wa aslihu zata bainakum وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Yake ba zan bar muku komai na dukiya ba, domin dukkanku kowane ɗaya daga cikinku ɗaya ne daga biyu, ko ya zanto salihin bawa, to Allah yana limanta lamarin salihai duk inda suke. إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Ko ya zanto mummunan bawa ba nagari ba, to ban bar mishi wani abu wallan da na an taimaka masa ya sako guda shi guda. Idan ka ba ɗanka tarbiyya ta gari, kai ma ka zanto na gari, ko da baka bar shi da koko ba sai Allah ya kawo wanda za su gudanar maka da yaran. Shi ne wani malami yake cewa duk wanda yake toyewa ƴaƴansa inshora ta musamman wanda su shafi rayukansu, to ya koma suratul nisaa aya ta 9. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أبن دكوا أيكي بكاتا كزمها رأي وركا في عين دوكر أنا فإن مغانا تجد يا كركا فتكريا وان شديد يما كما قودا باين حسنا كاين تبضا هذا للجسو. النبي فأفت يقولوا يعني كتنجا فاتوا saboda dukiyar da wani mutum ya bari a ƙasa, saboda dukiyar marayu suna yara ƙanana, kuma Allah ya fi labarin da a dalilin da ya sa ba aka kare dukiyar wannan marayu yara ne ƙanana da su girma ba, wannan suna kace sun yi wani aikin da'a da su saboda wannan aka yi musu albarkacin mahaifin su. Wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان ذاته كنز لهما وكان أبوهما صالحا saboda mahaifinsu sai suka ci albarkacin mahaifinsu a turo annabi kare katangar gida suka tafi ne fara da rabbuka an yi bulga a shuddahu ma wa in sakharija kan zahuma rahmatan min rabbika to da haka wannan shine abin da ya kamata a kula wajen yara.